أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبرك. Wanda aka gabatar da kwanan mata
kiyaye
sina mai mai taba ba gabatar mana da wa'azi ne rasa ji kasuwa ce ba ci ne an tsara haka yadda aka ji wannan wa'azin ya suma ya shiga cikin bangonmu da jininmu da zuciyarmu kasuwa ce kawai tashi da jini da zuciyarmu da wajen waɗannan maganganu masu tsaya wanda suka motsa imani na fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu ya sa imani ya rika karuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sabunta mana imani a cikin
zukatanmu.
Abu je nisan ɗauki wani ɓangare ne ba ne magana a kan haƙƙin Allah kuma zan yi magana a kan haƙoƙin wasa kanin junan wasu ƙa'idoji wanda ƙa'idoji ne masu yawa a wajen mu'amala a tsakanin junan. Hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa haƙoƙin da suke kan ɗan'adam zuwa gida. Akwai haƙƙin Allah ta'ala, akwai haƙƙin nafs, sannan akwai haƙƙin rai, akwai haƙƙin Allah. Shi ne ba ne mana magana a kansa, tabbatar masa da tauhidinsa, isar da shirka. Akwai kuma haƙƙin kanka, haƙƙin kanka me za ka yi ka samu rayuwa mai kyau a duniya, ko me za ka yi ka samu kyakkyawar rayuwa a lahira. Sai na uku shi ne haƙƙin waninka. Wannan hadisin kowa ya haddace shi, kowa ya san hadisin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha haythuma kunta wa ajtanib sayyi'ata hasanata tarfu'uha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Ɓangare na farko yana magana ne a kan haƙƙin Allah, haƙƙin Allah ya zuwa kwanci, ka tsare dokokin Allah, ka bi tsoron Allah, ka kiyaye dokokin Allah a yi inda ka ce, wannan haƙƙin Allah. Wa tabi'i sayyi'ata hasanata tarfu'uha, idan kai mummunan aiki to ka bi yadda kyakkyawa bayan wannan mummunan, sai wannan kyakkyawan ya gode mummunan. Malamai suka ce wannan haƙƙo na si haƙƙin kanka ne wannan, kuma kana ƙoƙari ne ya za ka yi ka tsare abin da zai inganta maka rayuwarka ta duniya da lahira. Na uku shi ne muhalibin nasa bi khuluqin hasan, ya yi mu'amala da mutane da su ke kyakkyawar dabi'a. Kusan ɗauki gaban ƙarshe ƙa'idojin mu'amala a tsakanin Shirku Muhammad Nasir bin Al-Albani rahmatullahi alayhi yana faɗa wata magana mai kyau, yana cewa kuntu azunnu anna mushkilata al-muslimina fi aqidatihim fa idaiyati akhlaqihim. Yace da can na zance matsalar musulmai kawai ta tsaya a addini. Daga baya ta bayyana a gari na shi hadda ɗabi'unsu ma matsaloli ne manya-manya da suke kwance, su suka haɗu ba su ba Allah haƙƙinsa ba, sannan ba sa ba junansu haƙoƙinsu. Shi ne nake son a guje in yi magana a kan waɗannan mu'amalolin ƙa'idoji. ƙa'idun shi ne masu ɗanɗin yawa, amma dai abin da za a yi kuma za a yi saƙonni a cikin rubuta waɗanda suke ba tsawaitawa za. Abin da ake cewa mu'amala shi ne tarayya da wajenka. Ka yi tarayya da wajenka a cikin wani aiki ko a tafiya ko a zamantakewa ko a maƙwabtarka, ka zama gafe gashi. Al-Imam Shafi'i rahimahullah tabaraka wata'ala ya ce abin da ake cewa mu'amala a dukkan musulunci shi ne ba ta da raji'a ila maslahati insani ma'a ghayri. Duk abin da zan maka kai ta amfani amfani da wanda ce sun mu'amala shi ne sai kuma misali ce ki tura da bari da amlaji ba kuma ya kawo da shi ko ko ka ba shi ya yi zuwa maka kaya. Bilai ne yiwuwa a maka kyauta, kai ko ka fita kowa ne ke cin gajiyarsa, duk wanda yana shiga cikin babu mu'amala. Haka nan Al-Imam Ash-Shafi'i ya ce a ruwa ba ka sai shiga wajen misali yake cewa ko kuma ababen da suka shafi hatta al-adha wani ya aure mace ta zama matarsa ya shirya da babu aure a cikin mu'amala. Malamanmu suna da ƙa'ida mai muhimmanci suna cewa huququllahi mabniyatun ala al-musamaha wa huququ ghayrillahi mabniyatun ala al-mushaha. Kullum haƙƙin Allah ana gina sa ne akan yariya. Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yafa haƙƙinsa. Amma haƙƙi tsakanin ɗan adam da ɗan adam ko kuma ɗan adam da wani sako da dabba ce to rabbiyatun ala al-mushaha. In ka sake ka kabi da wannan haƙƙin lafiya to ka sani cewa ka ɗau kanka da ku ko za ka iya biya ba. So da haka shi yasa ake buƙatar tsara dokoki na mu'amala a duk lokacin da za ka yi mu'amala da mutane. Ƙa'ida ta farko bayan waɗancan abubuwan da za mu yi suna cewa al-insanu waniyyun wa shima'iyyun bi fardihi aw bi dhawatihi. Dan adam ba zai iya yin rayuwa shi kaɗai ba, dole yana buƙatar waɗansa. Ɗabi'ar halittar dan adam tana hukunta dan adam na buƙatar waɗansa, waɗansa ma yana buƙatar waɗansa. Kai ba za ka iya rayuwa ko kai kaɗai ba, sannan ni ma ba zan iya rayuwa ni kaɗai ba. Sannan sai ɗan adam ya haɗu da ɗan uwansa sannan za su yi yawa. Suna cewa al-insanu qalilun bi nafsi amma kathirun bi ikhwani, da'ifun bi nafsi amma qawiyyun bi awani. Kullum ɗan adam mun kasa shi kaɗai ka bashi to bai da yawa. Amma idan ya haɗu da ɗan uwansa ya haɗu da ɗan uwansa sai su zama masu yawa. Kullum ɗan adam yana da rauni wa kullum insanu wa riba, haka Allah ya ce an halicci ɗan adam a matsayin mai rauni. Ba ma idan ya haɗu da ɗan uwansa to shi kenan sai ya zama mai sai su zama sai ya zama yana da ƙarfi. Sannan suna cewa al-insanu wahidun bi nafsihi amma kuma mai kasirun bi bani jinsi. Dan adam ɗin shi kaɗai ne ɗaya yake, amma idan ya haɗu da dangin su sun suna da yawa. So da ɗan adam ba zai iya rayuwa shi kaɗai a matsayin wani sabil ya ce ba a bashi da kowa ba. Wani ɗan shi kaɗai da farko da ya kamata ka ji a ranka ba za ka iya rayuwa shi kaɗai ba. hadisan da suke magana a kan fuzila keɓewa fassara da malamin musulmi da suka yi ba su da hari duniya da suka yi ba su da alfahari baya-bayan da suka da na musulmi kayyar abdullahi ali bin azmari dukkanin su suna cewa ana kawance wa mutum ne a cikin mu'amala da shi ta hanyar nuna da wasu abubuwa al'asu shi ne ɗan adam ya yi mu'amala da ɗan uwansa ya cakure shi shi ma ɗan uwan da zai cakure shi amma shari'ar musulunci tana sa wani lokuta ya zama an ce wa da kake mu'amala da shi ko ya halatta wa da kake mu'amala da shi ya zama akwai ka'idatul usla sannan kuma akwai ka'idatul hijra akwai inda kake kifa kanka kake mu'amala da wani akwai lokacin da ka kawace masa ba duk waɗannan akwai su wannan ka'ida ta farko shi ne ka'ida ta biyu suna cewa la salaha fi mu'amalatin illa idha tawallat ala sittati aqdam ba wata mu'amala ta dan adam in aka tare ta da wata samar da wasu wata zama wasu rubutai ke shi kai guda shida suna karfafa ta wannan mu'amala ba za ta yi kuma akwai wasu ababe guda shida ana ɗaukar su a matsayin kira mutum ana ɗaukar su a matsayin ke shi kai waɗanda ake gina mu'amala a ƙarƙashin su sai idan sun tabbata sannan ‘yan adam za su ci za su yi mu'amala da kyau a tsakanin junansu abu na farko shi ne asiri rubuta ba duk al'ummar da za ta yi rayuwa amma ba ta yi da wani addini ba wata tsakiyar mu'amala za ta yi yasa da cin kauka da tace addini haukar masu tunanin su ce mutane su rayu babu Allah su rayu babu Allah su ji ƙarar su cewa ba su yi da wani ma'adanci ba ba su yi da wani ne kafa musu dokoki ba su za su yi rayuwa su yi da su kai dama wannan ba ta iya rayuwa ce na rubuta addini ko tara dole ya zama akwai addini wanda mutane suka yi da shi suke bi domin shi ne zai hana su samun zuci cin zai da su da cewa akwai tsari sai sa ko idan na aikata kaza Allah subhanahu wata'ala zai kama ni in na ci haƙƙin ɗan uwana Allah subhanahu wata'ala zai kwato masa haƙƙinsa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqada lish-shati al-jarha'a min ash-shati al-qarada manzo sai ce wallahi ranar lahira sai kun mayar wa da masu haƙƙi haƙƙokin su hatta dabbobi sai an yi musu kisas dabbar da ba ta da ƙaho ne ƙaho ta tumfiye da ta cutar da ita to za a sa mara kawan nan a ranar gobe a kiyama a ce ta rama to in za a yi wa dabbobi waɗanda su ba mukallafai bane la taklifa alaiha ba dora musu wani abu an ce wajibi ne ko haram ko kuma mustahabbi ko wani abu ba su da wannan amma duk da haka a masarautar su da irin sarautar da suke yi da irin rayuwar da suka yi a duniya in wata ta cuci wata to ranar lahira sai an bi mata haƙƙinta sai ta biya ta haƙƙinta to ina ga ƴan adam waɗanda suke mukallafai a su ne a ƙashe su ne a wula bilim zil hukuk su suka fi cancanta tsara haƙƙoƙin juna to addini abu na biyu shi na sultani wa kahir su ne zama akwai shugaba mai faɗa a ji al'umma ba ta rayuwa babu shugabanci tun a jahiliya al'afwa bil awdi yana faɗa yana cewa la yasluhu an-nasu فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا تحالوا الحساب البيت لا ينبني إلا على عود ولا عماد إذا لم ترس أوتاد بعد زاعي متابع سرعي كرازي بباس بشك منش فوضى ستشي زاسي رايوات فوضوية رايوات كوي تكرازي لا سراة لهم باس بشك منش سنو ولا سراة إذا تحالوا الحساب sannan babu shugabanci idan ya zama masu wauta su ne suke shugabantar mutane shine sai buga ma misali sai yake cewa albaytu la yanbani illa ala umudi ba yadda za a yi aikini sai idan an kafa masa turaku da ginshiƙai sannan wala ibada idza lam tursa autaru sannan su kuma ginshiƙai ba za su tabbata ba sai an sa harsashi da a ƙarƙashin ƙasa sai an sa harsashin gini
an sa suminti, an yi dekin sosai, an sa duwatsu, an sa ƙarafa roji, sannan sai a zo sai a kafa turke, sannan sai a yi gini, ginin ya tsayu. Al'umma ba ta rayuwa babu shugabanci, suna faɗa suna cewa shekaru 60 da mutane za su yi a ƙarƙashin shugaba wanda bai da adalci ya fi alheri fiye da ce kwana 60 ba su da shugaba. Wannan tasirin shugabanci kenan a cikin al'umma. To shugabanci shi ke tsara wa mutane al'umma, ya tsara mu al'umma rayuwa mai kyau. Mutum ya san idan an cuce shi ya san akwai wanda zai kai kuka wajensa, zai kwato masa haƙƙinsa. Kamar yadda Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yake faɗi a hudubarsa ta farko bayan an zaɓe shi ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ad-da'ifu indi qawiyyun, ad-da'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhudha al-haqqa lahu, wal qawiyyu fikum indi da'ifun hatta akhudha al-haqqa minhu. Shi mai rauni a cikinku ni shine mai ƙarfi a wajena domin zan tsaya sai na kwato masa haƙƙinsa. Mai ƙarfi a cikinku mai rauni ne har sai na kwaci haƙƙin da ya ci na mai rauni, na mayar wa da mai rauni. As-sulmanul qa'im. Abu na uku suka ce dole ya zama akwai al'adlu shamil, dole ya zama a riƙa wa juna adalci. Adalci shi ne ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa, ka sanya abu inda ya cancanta a sanya shi. Adalci da shi sama da ƙasa suka tsayu. Adalci shi ke gudanar da rayuwar al'umma. Malamai suka ce adalcin nan gida uku ne, akwai adlul a'la lil adna, akwai adlul adna lil a'la, akwai adlul masil lil masil. Akwai adalcin da shugabanni na sama za su yi wa na ƙasa, akwai adalci na biyu shine su na ƙasa su yi wa na sama adalci. Ta yaya? Shine su musu da'a, su bi su. An ce su bi ka'idoji, su bi ka'idoji. An ce su bi dokoki, su bi dokoki. Sannan sai adlul mafil lil mafil, sai aboki sa'aye wa sa'a adalci. Al-Imam al-Mawardi rahmatullahi alayhi, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Shafi'iyya na ƙarni na biyar, malamin fikru kuma malamin abin nan falsafar zamantakewar rayuwar mutane, a cikin littafinsa Adabuddini wa Duniya ko Adabuddini Duniya wa Din, yana faɗa, yana ba da wani labari, yake cewa Al-Iskandar al-Maqdoni ɗaya daga cikin sarakuna da aka yi wanda ya zagaye duniya, wasu suna cewa shi ne Zulkarnain, amma da yawa daga cikin malamai na tarihi irin su Al-Imam Ibn Kathir suna cewa ba shi ba ne. Al-Iskandar al-Maqdoni daban, Zulkarnain daban. Ya yi yawon duniya, daga cikin yawace-yawacensa ya je ƙasar Indiya. A wancan lokacin da ya tafi sai ya tarar da kotunansu kawai a rufe, kotu-kotu inda ake zuwa a yi shari'a a rufe. Amma kuma sai ya leƙa sai ya ga alƙali a ciki zaune shi kaɗai, ko yana bacci, ko yana ta nazari, ko yana dai abin da yake yi a ciki. Duka ya zagaye kotunansu haka ya gani, sai ya dawo cikin gari sai ya tambaye su, yake cewa ya na ga abin nan kotunanku a rufe, alƙalanku kawai kwanci suke suna bacci suna hutawa. Sai suka ce masa an safna an fusana fa arahna qubatana, shi mun yi wa kanmu adalci, to shi yasa kawai sai muka hutar da alƙalanmu. Alƙalanmu ba su buƙata sai an kawo musu shari'a, da kanmu muka yi wa kanmu adalci. Sai daga in al'umma ta zauna tana wa junanta adalci, to iko-iko da 'yan sanda da hukumomi duk za su huta, duk za su huta. Inda ka ga rigingimu sun yawa, ka ji ana faɗi cewa a wata an samu ƙararraki a kotu ɗaya sun kai ƙararraki 500 a wata ɗaya, to kai ka san babu insafi, babu adalci, ba a wajuna, ba a wajuna adalci. To mu'amala ba ta yiwuwa sai da al'adlu shamil, adalcin da zai gama juna, kowa a yi wa juna adalci. In aka yi wannan za a ji daɗi. abu na hudu shine al'amul a'am saman lafiya da tsaro wanda yake ya shiga ko ina ko ina ya zama akwai al'amul akwai al'amul balad ko al'amul makani ya zama duk inda mutum yake yana jin akwai tsaro baya jin tsoron za a cutar da shi wannan ya bada al'amul nafsi mutum ya ji a kansa a zuciyarsa baya da tsoro ya zama akwai al'amul quti akwai yana da tabbas na abin da zai ci al'amul ne bi'a bi anwa'i tsaro da zaman lafiya da nau'ukansu to in akwai su shine za a yi abin nan ba yadda za a yi mu'amala ta tabbata babu zaman lafiya a cikin mutane sannan zaman lafiyar nan riri tashi ake renansa ake kula da shi ake wani zubin yakan yi zazzabi yakan yi masassara yakan yi rashin lafiya ana kuma ba shi magani ya warke a dawo a gagije kamar ba a yi ba ana yi sannan abu na shida abu na biyar shine al-khisbud da mu'amala ba za ta yiwu ba a tsakanin mutane sai da abin da za a yi mu'amalar da shi na yalwa da abubuwa su yalwaita na bukatu a tsakanin mutane ɗan kasuwa ba za a zo wajen shi a siya ba idan ba yi da jalin da zai kawo kayan da ake bukata ɗabi'ar mu masu siyan kaya ko ina cikin masu sai da ba masu siyan kaya ɗabi'ar mu in za mu je wajen su malam to leƙa shaguna nake duk shagon da muka ga ya fi yawa to sai mu ce za a fi mana arha a can in muka hango shago ba kaya da yawa sai mu ki zuwa haka kuke ko ba kuke ba kaga al-khisbud da sannan shi kan shi wanda zai tafi ya je mu'amala ta kasuwanci da wani shi ma sai da abu a hannun shi kuma ko ba haka bane ko bashi zai je ya ci to an fi ba wanda ake tsammanin zai biya bashi duk da cewa bashi taimako ne amma ba ka tsammanin ka ba wanda ba zai iya biyan ka bashi ba bashi shi yasa ma daga cikin ka'idojin bashi da malamai su ka sun kai 14 annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa daga cikin ka'idojin bashi ko sharɗin cin bashi ka ci bashi da niyyar ka biya kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci bashi da niyyar ya biya Allah zai bashi ikon biya sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira mutum yana da wadata ya ci biyan bashi ya kira shi da zalunci matsalul ghani zulm mutum yana da abin da zai biya bashi amma ya ci biya to zalunci malaman fikhu suka ce haka zalunci ne kana da kudin siyan abu ka je ka ci bashi ina jin mun gane ai kana da kudin da zaka sai abu kuma ka ki siya da kudin ka sai ka ce a baka bashi to shi ma nau'i ne na zalunci idan wanda zai ci bashi ya samu abin biya ya ki biya to haka shi ma wanda kafin ya ci bashin yana da wadatar da za ta biya masa bukatarsa amma ya fake zuwa ga bashi to zalunci ne shi ba to ya zama akwai al-khisbud dar a tsakanin mutane sannan ka'ida abu na shida shi da al'amalul fasih ya zama al'umma tana da fata a tsakanin junanta mai ƙa'id ya zama ana wa juna fata dan mu'amala ta kasuwanci wanda ita ce ta fi girma shi yasa nake buga misali da ita mai siya ya ji a ransa ya je wajen mai siye da kaya ne don mai siye da kayan ya ƙari da shi shi kuma mai siye da kaya ya ji a ransa yana fata ne wanda ya siya a wajensa ya amfana da wannan abin da ya siya sai mu kasa kanmu mu gaya da ke akwai kasuwanninmu da ake cewa gobe ka dawo kayan gobe ka dawo da kayan gobe kasuwa wato in ka siya yanzu ba za su yi maka wani amfani ba za abin da za su lalace dole sai ka bukata nan gaba sunan wani lokacin akwai wata fitilar kwai da ake sa mata kalanzir akwai kwanta da ake ce mishi kamori wai kamori sati daya in ka fi sati ɗaya ka mutu. To kan wannan babu al'amarin fasi. To wannan ita ce ka'ida ta biyu, wato wasu ababe guda shida da suke tabbatar da mu'amala. Abu na uku shine ka'ida da suke cewa al'aslu fil mu'amalati al-ibaha. Duk asalin mu'amalar da za a yi asali halasci. Asali halasci. Allah ya halasta ne mu'amala a tsakanin junanmu. Amma me akwai ababen da suke juyar da mu'amala daga halasci ta koma ta zama haram. Amma asali mu'amala halasci. Asali mu'amala halasci. Ka'ida ta gaba ita ce akwai wasu ababe kuma guda hudu da ake kula da su a cikin mu'amala. Malamin Qayyim ya yawaita ambatansu a cikin littafansa. Ya ce duk mu'amalar da za a yi ana son ta samar da abubuwa guda hudu. A ga abubuwa guda hudu sun bayyana a ciki. Abu na farko shi ne a samu al-hikma. Al-hikma na nufin a yi amfani da ilimi da ya hukunta a yi wannan mu'amala kuma a aza ilimin inda ya cancanta a aza shi. Abu na biyu a ƙarƙashin wannan shi ne ar-rahma, a ji tausayin juna. Duk mu'amalar da za ka yi da wani to ya zama kana jin tausayinsa yana jin tausayinka. Abu na uku shi ne al-maslaha, ya zama za a yi mu'amalar nan ne kai ka amfana shi ma ya amfana. Sannan abu na huɗu wanda shi ne muka ambata a baya shi ne al-adl, ya zama akwai adalci a tsakanin juna. Ka'ida ta gaba ita ce mu sani a lokacin da za mu yi mu'amala da juna annana maftununa, dukkaninmu an jarrabe mu da juna. Bai yiwuwa ka ce za ka yi mu'amala da mutum kai zamantakewa da shi wani abu bai faru ba wanda baka ji dadin sa ba. Kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, sai ce a tasbihu. Mun sanya sashin ku su zama jarabawa ga sashi. Mun yi haka ne domin mu ga za ku jure, ko kuwa an maka abu ɗaya shi kenan sai ka ce kai ba ruwanka da wani, ba za ka sake mu'amala da shi ba, ka yanke alaƙa da shi har abada. Wallahi na taɓa jin wani yana cewa in dai wani zai shiga aljanna shi ya yafi, kuma musulmi ne shi. In dai wani zai shiga aljanna to shi ya yafi. Don Allah ka duba wannan lalacewa. Da sa kai a cikin haɗari. Yadda ka san lokacin da mutum yake wannan magana sai da aka zare mai kwakwalwa, aka zare mishi hankali, sannan yake wannan magana. Dole za mu an jarrabe mu da juna. Kai an jarrabe ka da ni, ni ma an jarrabe ka da ni. Dukkan mu an jarrabe mu da juna. Amma sai Allah ya sa mana ka'ida sai ce a tasbihu. Shin za ku jure ku ci gaba da mu'amalan nan ko ko za ku jure ba? Asabu dinnan za ku jure akan tsare dokokin Allah a cikin mu'amalar ku. A tasbihun za ku jure akan nisantar ababen da Allah ya hana ku a cikin mu'amalar ku. A tasbihun za ku jure akan kaddarorin da za su rika faruwa marasa daɗi a lokacin da kuke mu'amala da juna. A tasbihun ke. Ka'ida ta gaba ita ce la budda min ma'rifatin nasi wa ma khalaqahumullahu alayhi min at-tabaa'ir. Daga cikin ka'idojin mu'amala ka san mutane. Ka san waye dan adam da abinda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam a kai na dabi'a. Allah ya siffanta mana dan adam siffofi mabambanta a cikin alqur'ani. Innal insana ladhulumun kafar. Dan adam mai zalunci ne kuma mai kutulci. Dan adam fa idza huwa khasimun mubin. Dan adam akwai jayayya. Ka fi shi sanin abu amma ya nuna maka ya fi ka sani. Dan adam dan gaggawa ne, lokacin da za a yi mu'amala so yake yanzu a yi. Ka ɗauko yawo a shagonka shekara 30 kila kai kana gina shagonka, ya zo shekarun shi ba su kai 30 ba, a cikin kwana 30 yake so ya fi ka. Shi ne mana kanin insanu a jula. Dan adam kawai dan gaggawa ne. can shekarun baya wata mata kanwar maman wani innarsa sai tana ce masa za ta bude mai shawo ran nan sai suka wuce za ta rage raka ta wani waje sai ta ga wani mai dan teburi haka yana sai da madara da abubuwa dai haka kanana sai ta ce kaga sai ka fara da yin wannan yace ha ba inna na sai da suka wuce wani katon shago mall kato sai ce shi da irin wannan yake so ta bude mishi ajula wannan yana cikin abin da ya kamata muka kula da shi a lokacin da muke mu'amala tsakanin junanmu sannan dan adam ya kasance innal insana la yatgha arra mustaqna dan adam idan ya samu wadata ko ya kai wani mataki to sai rika dagawa abokinka ne da yanzu ya kai wani mataki kikenan sai zama kamar yadda wani mawaki yake cewa ko sarki ya dar masa'a wasa da aboki ba shi innal insana la yatgha ajin to shi ne yana so ya tsaya ya canza abokanai to ka san dan adam yana da wannan in ka san shi ka san matsalolin sa irin wannan ka san dabi'un sa yadda Allah ya halice shi akan su ko ba za ka iya canza shi ba to sai kai mu'amala da shi gurgudan waɗannan dabi'u shine Bahaushe yake cewa a cikin maganar sa sannan in ka san mutum to ka ci maganar zama da shi to da yawa muna manta wannan sannan ka'ida ta gaba ita ce inzalun nasi manazila kowa a aje shi a matsayinsa bai yiwuwa kai mu'amala da mahaifinka yadda kake mu'amala da wanka bai yiwuwa kai mu'amala da wanka yadda za ka yi mu'amala da kaninka mu'amalarka da ɗanka ba dai yadda take da sakaninka ba kowa da matsayinsa mu'amalar matarka da mahaifiyarka ba iri ɗaya ba ce Imam Muslim a cikin muqaddimarsa ya kwito hadisin nan na Aisha malami sun yi maganganu masu tsawo akan ingancin sa wasu sun inganta shi wasu kuma ba su inganta shi ba irin su Imam Nawawi sun inganta shi irin su Ibn Salah sun inganta shi a baya-baya wasu malami sun ba a bashi umirna an nunzila nasa manazila an umarci mu tana nufin manzo Allah sama ya umarci mu kowa a aje shi a matsayinsa lokacin da kake mu'amala kowa ka bashi matsayinsa wasu hadisan sun fassara wannan hadisi laysa minna man lam yuwakkil kabirana wa lam yarham sagirana kaga wannan izalun nasi manazilahum baya cikin mu baya cikin mabiyan mu duk mutumin da baya girmama manyan mu baya tausaya wa kananan al'ummar da na ƙasa ba sa girmama na sama ba sa jin tausayin na ƙasa to ba yadda za a mu'amalar sa ta kyautata ko ba da nasu ji dadin rayuwa daga cikin ka'idocin shine aminin nasa bima tuhibbu an yu'amilu kai mu'amala da mutane da irin abin da kake so kai ma su yi mu'amala da kai lokacin da kake zaka shiga mu'amala zaka yi mu'amala da wani zaka yi cuɗanyar rayuwa da shi to ka dauko ka ji ya zama kai kuma ka zama shi ya zama kai kuma ka zama shi sai ya maka abinda kai kake abinda kake mishi kana jin dadin abinda zai maka in ka yadda to kai ma yi mishi irin wannan in ko ka tabbatar da cewa in ya maka ba za ka ji dadi ba to kai ma kuma kaka masa wannan muna da wannan muna kula da wannan ka auna abinda za ka yi wa wani cewa kai in kai aka maka za ka ji daɗi ka yadda da wannan shi ne abin da ya dace kai ma a maka in ka yadda a maka to yi ma wani in ko kai ko ba ka so a maka haka to bai kamata ka zama wanzan ba ka yi wa wani jarfa sannan kai ba za a ma ba ka zama wanzan kenan ba ya son jarfa a ka'ida ita ce abinda kake so a maka to shi za ka yi wa mutane wannan ka'ida ce mai mahimmanci wannan ta fito hatta a zamantakewa aure Qur'ani ya ce wala hunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf mata wala hunna Allah ya ba su a matsayin haƙƙin su mislul ladhi alayhin irin abinda aka dora musu na wajibi abinda aka sa su to su ma kuma an sa a musu Ibn Mas'ud yake cewa inni uridu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li ina so in rika wa matata kwalliya kamar yadda ni ma nake son ta mun kwalliya kage me amilin nasa bima tuhibbu an mu'amiluka kayi wa mutane mu'amala da abin da kake so su maka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin maganganun sa masu ban sha'awa yana faɗa yana cewa daga cikin sababban da suke jawo al'umma ta shiga cikin lalacewa shine talabul huquq wa nisyanul wajibat kai sai ka nema a maka amma kai kuma ba za ka yi ba kuma hadisi ya zo hadisin sayyidina muawiya radiyallahu anhu muttafaqun alayhi wa man an wahati manzo Allah saba ya hana man an ya hana kai ka ibadawa wahati kai kuma ka ce a baka kai baka bada amma kuma kai kana son a baka kaga wannan me kenan talabul huquq wa nisyanul wajibat kai ka san haƙƙinka amma kuma kai baka san haƙƙin wani ba kai kana san naka yazo amma idan na wani yazo to baka san kuma ya tafi bai yiwuwa haka ka'idar rayuwa ita ce addil wajibal ladhi alayka thumma talubil haqq ka fara bada abinda aka dora maka kai daga baya kai kuma sai ka ce kai ma a baka naka amma ka rika wa abinda aka ce ka bada ka ki zuwa ka je ka ba sannan kuma kai ka ce a baka naka wannan yana da matsala sosai sannan daga cikin waɗannan ka'idojin al akhlaqul hasana tuhumul muamala kyawawan dabi'u su ne ran muamala duk lokacin da za a yi mu'amala amma babu kyawawan dabi'u ku duba yadda ƙarya take ruguza kasuwanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da tafiyar da albarkar kasuwanci da wanda ya siya da wanda ya saida dukkanin su ga baki ɗayan su Allah ba zai samu su albarka a cikin abin da suka mallaka ba hadisi ne muttafaqun alayhi saboda gaskiya tana da tasiri suna da wani karin magana ka'ida ce ta mu'amala suna cewa istaghna amman shita takun nazira wahtajja ila man shita takun asira wa ahsin ila man shita takun amira suna cewa istaghna amman shita takun nazira duk wanda zaka iya ka ji baka da bukata a wajen sa kai ya baka to zaka zama abokin sa ba ku da bambanci ke ba zai ji yana da wani matsayi a saman ka ba sannan wahtajja ila man shita takun asira sannan ka sani duk wanda kace kana da bukata a wajen sa to zaka zama fursunin yakin sa sai dai da yi da kai ka kula da wannan sannan wa ahsin ila man shita takun amira sannan in kai kake kyautatawa ga wani to zaka zama kai ne kuma shugaban shi kaga can ka nema a wajen shi ka zama yaran shi in ka bashi kuma sai ka zama kai ne shugabansa in ko ba ka nema a wajensa ba to yanzu za ku zama daidai wannan ka'ida tana da kyau a kula da ita a wajen mu'amala sannan daga cikin ka'idojin al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla ya fassara mana wancan kullun idan ka zama kai ke bada to kai kake sama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zama kullum kai kake tsammanin abi ko maka to shi ce nan kai kake ƙasa kar ka zama kamar shehu wajaha kar ka zama shehu wajaha shi kullum abin da ya zane shi ne bongo bai san mai ko ba sai dai karɓi ya sani bai san kawo ba wai sai ran ne ya faɗa rijiya shehu waje ha ya fada rijiya da ya fada rijiya shikenan aka zo sai a zo sai a jefa igiya sai ana ce masa kawo hannu shi bai san kalba kawo ba sai can sai wani ya zo sai ya ce masa ta ku ba shehu waje ha bai san kawo ba yace ku ce masa karbi ana cewa karbi kawai sai gashi a hannunsa to kan ka zama shehu wa jaha sannan ka'idar da zamu tsaya akan ta ta karshe ita ce ka zama khairun nasi anfa'uhum linnas duk mu'amala ka zama a rayuwarka kada al'umma ta zama bata cin gajiyarka ka kalli wani abu a cikin zamantakewar al'umma a unguwarku a wajen da kake zaune ka tsaya ka duba wane yana wa al'umma kaza wane yana wa al'umma kaza to kai ma ka tambayi kanka me yayi zaka iya kawo wannan al'umma wani ya tsaya ya bada rayuwarsa karantar da al'umma yake yadda za ta san addinin ta min anfa'in nas wani mai dukiya ne duk abin da ya taso na dukiya sai inda karfinsa ya kare wani yana da matsayi ya san manya in ana neman wani abu kai tsaye shi za a wa magana shi kenan ya yi wa manya magana al'umma ta fita daga matsalar da take ciki ko a jawo mata wani amfani ‘ya’yanta na neman aiki ‘ya’yanta na neman karatu da sauran ire-iren waɗannan zai yi to kai ma ka tsaya kai wa kanka faɗa a cikin al'umma wace gudunmuwa kake badawa a cikin mu'amalar zamantakewar da ake a cikin al'umma kar ka zama ba ka da abin da kake yi wa al'umma kar ka zama ba ka da abin da kake na amfani da al'umma ko mun kankantar sa ko mun kankantar sa ko wani malamin jami'a malamin turancin ingilishi ya zo a unguwa ya ce to dai kun san malaman jami'a ne ba kuɗi gare mu ba shi ko sannan mu ba malaman addini ba ne sai ya ce shi abin da yake so ya fahimci ana samun matsalar iya turancin ingilishi saboda haka a bashi darasi a masallaci shi ma ya karanta da ingilishi shi kenan aka bashi rana yadda mai tafsiri zai zo ya tafsiri mai hadisi zai zo ya hadisi mai fiqhu zai zo ya fiqhu mai suluki zai zo ya suluki shi ma kawai wata rana sai a ce yana yes 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 kaga bai yadda ya zauna cikin waɗanda ba bai shiga cikin khairun nasi anfa'uhum linnas wannan al'umman mu ta musulmi muna buƙatar wannan sosai kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya ga a cikin zamantakewa al'umma wani irin amfani yake wa al'umma wani abu ne yau inda za a ce ba shi a rayuwa mutane za su yi kewarsa wallahi wannan abun damuwa abun da ne sosai mutane kullum amfanin da kake musu yana da tasiri a cikin su ba su manta ka ba za su manta ka ba to Allah subhanahu wataala ya taimake mu kaidojin suna da yawa wasu su daga alqur'ani suke wasu daga sunnar manzo Allah sama wasu daga cikin maganganun magabata wasu daga cikin hikimomi na masu hikima Allah subhanahu wataala ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwarmu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasashenmu Allah ya inganta alaƙoƙin da suke tsakaninmu Allah ya ban mana zumuncin na addini da muke tare da shi duk abin da zai zo ya girgiza mana zumuncin mu na addini ya Allah muna roƙonka ya Allah ka kawo mana da wannan dukkan wata damuwa da muke ciki Allah madaukakin sarki ka yaye mana ita Allah subhanahu wataala ya ƙara albarka a cikin kasashenmu gabaki daya Allah ya kawo mana tashin hankali ya ba mu zaman lafiya Allah ya kawo mana yunwa ya kawo mana koshi Allah madaukakin sarki ya kawo mana da talauci ya kawo mana wadata Allah madaukakin sarki ya kawo mana da lalacewa da bi'un matasa ya inganta mana su Allah subhanahu wataala ya inganta mana gidajen aurenmu ‘ya’ya da ake haifa ga sunan musulmai mun muka fi yawa a duniya mun ka fi haihuwa duk yadda ake a rage mu ne to wannan yawa da Allah subhanahu wataala ya ba mu Allah ya sa masa albarka Allah ya sa ya zama yawa mai amfani da za mu ci gajiyarsa a duniya kuma mu ci gajiyarsa a lahira Allah subhanahu wataala ya kai kowa gidansa lafiya صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته